ɗakin farko shine yin sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ali wali ne a daidai wannan lokaci yake fatan duk masu sauraron sa na cikin koshin lafiya. Yanzu kuma sai ku jatta zama domin sauraron wani sabon shirin
Baba Suja Sarkin Labari.
Kamar kulli yauman al'ada shirin shine ya zazzage ya rairaye sannan ya tankaɗe muku labarai kafin su iso zuwa kunnuwanku. Haka zalika ma Baba Suda da kansa kan bibi wasu al'amura da suke ci muku tuwa ƙwarya don ya yi nuni da na gyara ko neman maslaha ga wasunsu. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji.
Ba a bani abinci kuma in yaran sun da daga makarantar boko su zane ni.
Aka karbo wayar matata aka bashi. Bayan an bashi wayar matata shine kawai ya gudu da ita.
Akwai katti da suke aiki a cikin gidan manyan maza wanda sukan haike wa waɗannan yaran.
Waɗannan dai wasu ne daga cikin taba kalashen da za ku ji a cikin shirin na wannan rana. Masu sauraro za mu fara bude muku an gara shirin da yin waiwaye zuwa shirin ranar Talata. Domin nasada kuda jakadiyar Suda Saudat Awwal Ishaq da garanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka aiko mana a rubuce dangane da jigon rahotannin ranar wanda ya kalli batun yadda wani matashi ya ce wai abokansa da yake mu'amala da su na banza sun jawo masa shiga hannu sakamakon sata fitilu masu amfani da hasken rana wato sola.
Za mu fara da sakon Usman mai shago doro wannan abba inda yake cewa to dama malam Bahaushe ya ce abokin damo guza da fatan Allah ya kiyashe mu. Ita kuwa yarinyar momi cewa take Allah ya kiyashe mu amin. Zama da madaukin kanwa shike kawo farin kai. Sako daga Abdullahi Abba Shu'aibu Ishaq. Za mu karkare da sakon Rabi Isa dan tsoho Kiru inda yake cewa to Hausawa sun ce abokin barawo barawo ne. Su sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonninku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci.
An gaishe ki Saudat. Da haka ne kuma za mu kai ziyara ɗakin labarai da shirin namu ya ƙulla ƙawance da shi domin ku saurari labarai amma taƙaice.
Wata turka-turka ta ɓarke tsakanin ɓangaren firamare da kuma ƙaramar sakandaren mata da suke cikin rukunin ginin ɗan dago firamare. Saɓanin dai ya samo asali ne daga yadda ɓangaren firamare yake baiwa ɓangaren sakandaren aron ajujuwa. Kasancewar dama tun farko ɓangaren sakandaren ba shi da ajujuwa na ƙashin kansa. Tun lokacin da aka kafa ta aka kuma ba ta suna Trake Hashim. Azantawarmu da mataimakin shugaban sakandaren Malam Rabi Ismail ya ce duk da cewar akwai wadatar ajujuwa a ɓangaren firamaren amma har yanzu idan sun ba su ajujuwa sai su karɓe. Ƙarshe su bar su suna haɗa ɗaliban ajujuwa mabambanta a cikin aji guda. A nan kuma gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya shawarci matafiya akan titin Maiduguri zuwa Gambori da su daina baiwa jami'an tsaro na kan hanya kudaden goro domin samun damar tsallakawa yankunan da ke fadin jihar. Gwamna Zulum ya bayyana hakan ne bayan kammala wata ganawa da jami'an tsaro na lafiya dole a babban birnin jihar ta Borno wato Maiduguri. Tun bayan da aka bude hanyoyin shiga jihar aka fara samun zarge-zargen karban na goron daga hannun matafiya kafin a ba su damar wucewa. Asma'u Saddi daga sashin labarai.
Tumadalla jigon rahotannin namu na wannan rana kuma zai sauka ne a ƙaramar hukumar Gwale ya kuma yada zango a unguwar Dinyola inda aka zargi wani matashi yana yin ƴan hikimomi da wasu ƴan dabaru wajen raba ƴan matan yankin da wayoyinsu. A wasu lokutan ma yakan leƙa gidajen mutane da zummar wai ya zo wajen mai gidan ya nemi a bashi lambar wayarsa daga bisani kuma ya buƙaci a bashi wayar ƙarshe kuma ya arce ita.
Kafaji mai sauraro,
ba da haka ma an yi zarginsa ya ƙwanƙwasa ƙofar gidan wata mata aure ta kuma fito ya wafce mata waya ya cika wandunansa da iska. To mai sauraro, da yake an ce rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya kuma ta tame kaya dubun sassai ta cika a lokacin da ya shammaci wani mai shago ya aru wayarsa ya kuma yi ƙoƙarin arcewa da ita. To ka daina ja ku da yawa ga yadda waɗansu da lamarin ya faru a kansu ku ji daga bakin su
zan dan fara da kasuwanci to sai nayi boni bako ya ce da ni in ara masa waya ta zai yi amfani da ita zai kira wani abokin sa a cikin unguwar nan saboda wayar sa ta dauke sai na dauko waya ta na bashi da ya fita wajen ya ƙara dawa sai yake ce min wai nawa ka sa a cikin wayar taka
sai ya ce min in bashi waya ta zai saka lambar wayar sa wai ya bar wayar sa a gida na ma ce mai ni zan saka da farko ya ce wai a'a ya gudu da waya
na aka karbo wayar matata aka bashi bayan an bashi wayar matata shine kawai ya gudu da ita
Kasancewar jakadan labarin Abba Isa Muhammad bai katarin to zali da matashin da ake zargi ba sakamakon lakada masa duka da akai kuma aka ƙara gaba da shi hakan ya sa ya tuntuɓi shugaban tsaron unguwar ta Dinyola Muhammad Abubakar Suleiman inda ya bayyana masa matakin da za su ɗauka akan wanda ake zargin
to amma dai a yanzu haka mun dauki matakin zamu je duk inda yake tunda akwai mutanen da unguwar suka ce sun san shi mun zo mun same su sai sun fito mana da mutumin nan domin yayi irin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba
mai sauraro idan hali yayi za mu bibi al'amarin da jin yadda za a ƙare kuma ma sauraro kada ku manta wannan labari shine a matsayin jigon rahotannin shirin na wannan rana kuma za ku fara iya turo mana da ra'ayoyinku akan sa tun daga yanzu ta kan lambar waya 08091149995 muna dakonku za mu je ga fannin mu na rayuwar mu a yau tare da kadiyar suda Rabi'atu Abdulkadir Aliyu wadda ta kalli illa tura yara aikatau
kan wannan batun ne yasa fannin namu na rayuwar mu a yau ya zanta da waɗansu daga cikin yara matan da ake kaiwa aikatau din
akalla na je gidan aiki guda uku ba a bani abinci kuma in yaran sun da daga makarantar boko su zane ni
kina zuwa makaranta
ba na zuwa sai dai ina jiran yara
kiya dai ana ba mu hala ba a tura makaranta amma kullun yaran gidan suna tafiya gaskiya dai ba ma jin dadin zaman gida
mun ji ta bakin wasu daga cikin iyayen yaran ko menene yasa suka kai yaran nasu aikatau
iyayen su ba su da karfi tare da muke rufawa junan mu asiri sai yaran sun kawo sannan muke har hada kuɗin mai bukatun rayuwa
ni da ba taba kaiwa ba mutum ina ganin kan ba dan sa bane zai iya yi masa abubuwan da ya ga dama wulakantawa ko kuma cin zarafi isa kawai dalilin da yasa ba zan kai dana aikatau
su ma wasu daga cikin irin waɗanda suke yi wa aikatau din sun magantu
da yake dai ma'aikaciya ce saboda ɗawainiyar ma aiki shi yasa ma nake diban yan aiki da gida kuma matsalan da nafi samu shine dauke dauke
makaranta kuma su da suka zo aiki iyayen su ai kawo su suka yi su aiki a basu kuɗi abinda na sani shine in wata yayin ba yarinya kuɗin ta ba ruwa da wata magana karatun su
malama Kursum Kasim ita ce makaddashiyar kwamandan hukumar Hizba bangaren mata a nan Kano ta bayyana mana illolin da ke cikin kai yaya mata aikatau tare da jan hankali da iyayen yaran
wasu lokuta akwai katti da suke aiki a cikin gidan manyan maza wanda sukan haike wa waɗannan yaran ko ƴaƴan masu gidan ma wani lokacin sai a yi mata ta'adin da duk abin da za a bata a wata ba zai iya magance mata matsalar da aka jefa ta a ciki ba sannan kuma an cutar da ita ba ta da ilimi ba abin da ta sani sai bauta a bata ilimi a gina mata tarbiyya ta yi ilimi sosai ta wadatu da kanta ta amfani ƙasa ma gaba ɗaya ta amfani jiharta da gidansu gaba ɗaya
to gyara kayanka dai baya zama sauke maraba Rabi'atu Abdulkadir baba suda
to Rabi'atu da fatan masu yin ɗabi'ar sun ji kuma sun fadaka anan kuma wani matashi ne da aka yi zargin ya lallaba gidan wata hajjiya har ya sace mata na'urar jin kiɗa wato MP3 dubinsa ta tika cif har kuma ya gurfana a gaban kotu don jin yana ta wakana a kotun da wani labarin duka dai daga kotun ga jakadan suda Abubakar Sabo
yan sandan sheka ne dai suka gurfanar da matashin mai kimanin shekaru 25 da tuhumar satan na'urar jin kiɗa wato MP da fara dai an zargi matashin da sadadawa gidan wata hajiya a unguwar su ta sheka ya kuma sibare mata MPin wanda kuɗin sa ya kai naira 10,015 an dai gurfanar da shi ne a gaban kotun magistrate mai lamba 68 da ke zamanta a gidagiri court road amma an daga zaman zuwa laraban nan ta gobe bayan fitowa daga kotun ne makazanta da shi wanda ya ce mana tsautsayi ne kawai
fata na daidai na alkhairi ne gaba daya duk da dai duk dan adam wani lokacin mutum kaddara ta kan hawo kansa wani lokacin kuma Allah ya dora mai wani lokacin kuma mutum yana iya dora kansa
a hannu guda kuma wani matashin ne mai suna Aliyu Muhammad dan ungwargoran dutse mai kimanin shekaru 27 yan sandan na sheka suka gurfana a gaban kotun magistrate mai lamba 68 dake gidigidi court road da tuhumar sata babur shi ma dai court ta daga zaman zuwa laraban nan bayan kuma fitowa da courtin manzanta da shi wanda yace sayan babur din ya soyi amma aka lakaba masa satar
wanda hannu ko kadan ni naje da zimman zan siya ne wannan irin machine lifan ne bullet to ni dai fata na tunda abun nan ban sani ba kuma kaga kaddara ce kira na akai ina fatan Allah zai fitar da ni daga wannan halin da nake ciki
amma ko da muka zanta da mai karar ta wayar salula ya sheda mana cewa wannan matashin fa shi ya satar musu babur hasali ma su bi ne shi da abokinsa abokin ya arce suka kuma kama shi ga dai tattaunawar ta mu da shi ta wayar salula
to abin da muke fata dai a matashin fito mana da mashin din in kuma ba mashin ai kudin mashin ya biya muku dai har an yi amma magana da yan uwansu to abin da yake zan sakamakon ba su ne ba
dukkansu kuma an danka su hannun jami'in gidan ajiya da gyaran hali mai kula da kotunan na gidigidi baban gida Sani da masu taimaka masa Nasir Adu da Mubarak Sani Karkarna Allah kyauta ya kuma shirya Abakar Sabu Baba Suda
to Allah kyauta Malam Abu
anan kuma gwamnatin jihar Kano ta shirya tsaf domin gurfana da Farfesa Solomon Musa Tarfa a gaban babban kotun jiha after fare dai gwamnatin na zargin tarfan da laifin satar kananan yara guda 19 kunshin zargin ya bayyana cewa kai Farfesa Solomon Musa Tarfa namiji mazaunin unguwar Noman Salam gida mai lamba 15 an sami yara maza da mata 19 a gidanka kuma bincike ya nuna cewa sato yaran kai dan yin safararsu dan haka gwamnatin jiha za ta gurfanar da kai a gaban babban kotun jiha ranar 13 ga wannan wata da muke ciki lauyan gwamnati Lamida Abba Soran Dinki shine ya bawa Farfesa Tarfa kunshin tuhumar shi kuma Farfesan ya sanya hannu a baya dai kotun magistrate mai lamba 29 ta bayar da belin Farfesa Tarfa sai dai an sanya sharadin cewa sai babban sakatare da gwamnatin tarayya ya tsaya masa sai dai lauyoyinsa sun garzaya gaban Honorable Justice Faruk Adamu Lawan na babban kotun jiha mai lamba 7 domin ya sassauta wancan sharadi ko da yake lauyoyin gwamnati sun so ma ajida Lamida Soran Dinki sun yi suka inda suka roki kotun kuma ta juyar da roƙon zuwa babban kotun jiha mai lamba 2 wanda ita ce za ta saurari shari'ar jakadanmu na kotu Yusuf Nadaba Ismail ya rawaito cewa an kawo tarfan kotun magistrate mai lamba 29 sanye da ankwa a kafarsa to wannan kenan kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri mun saka labarin a shafin mu na sada zumunta na Facebook da LFM Kano har ma jama'a da dama suka bayyana ra'ayoyinsu wanda a yanzu zan sada ku da jakadan su da Abdulkadir Muhammad Sani domin ya karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana Abdulkadir gareka
idan zargin ya zama gaskiya alkali ka yanke hukunci daidai da laifin sa sako daga Muhammad Yusuf Dangoro ya kamata a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata sako daga Mubarak Biza Imam Muslim ko cewai kai jama'a idan har zargin ya zama gaskiya to dan Allah kada kotu ta bar shi komai matsayin sa a ra'ayin irma musheka kuwa cewa tai duk tsantsan da ya ja ruwa shi ruwa kan doka da ina da shari'a babu ruwanta da matsayin mutum ko mukamin sa zamu dakata akan sakon Zakariya bin Mu'az inda yace arewa kenan Allah ka bamu shugabanni masu san talakawa ba wai wanda talaka yake so ba to wali gare ka
an gaishe ka da kokari Abdulkadir da haka ne kuma zamu je ga fannin mu na daga taskar Hausa tare da kadiyar Suda Yasra Ismail Zubair inda ta zanta da Dr. Mahe Isa Ahmad malami a sashin ilimin harshen Hausa dake kwalejin Sa'ada Tirimi wanda ya fashin baki akan auren jeka da kwarinka
auren jika da kurinka a wani garin take daban kamar misali a cikin yana nan a cikin birnin Kano ita kuma wata tana cikin tana garin Kura ko ma tana Zariya misali kaga al'adar mutafiya wani lokacin sai ka tafi da wani abu na kare kanka shine zaka tafi da kwari da baka saboda tafiya da nisa to shine akan ce auren wato jika da kurinka zai tafi a hanya da kwari da baka domin kare kai to ba wai lalle da wannan ba ana da nuna cewa akwai nisa tsakanin su ita ba gari ɗaya suke da shi ba ita ko wannan tana wajen gari
lallai fa wannan shi ake kira kunniya girmukaka da fatan ita ma wannan karin magana Yusra zaki bibiyar mana ita mu samu fashin bakin ta dan karuwan masu sauraro a madadin shugabar shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq laqabin Baby Nice sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi dan mutanen soran dinki hadi da kuma jigajigai gwarazan fama yan biyar sarakan zazu abba Ibrahim lafazi da san mamuda ya une suka saita mun magana isin daukar sautin har kuka ji shi tangararo kuma rangar dau ni kuma da na shirya kuma na batar da muryata Aliyu wali sunana nake cewa godiya ta tabbata ga ubangijin talikai da ya sa muka fara shirin salan alin kuma ka zo karshen sa sumul